godiya ta tabbata ga Allah, yabo da girmamawa marasa adadi sun tabbata ga Allah. Ubangijin talikai, ubangijin da ya yi ni'ima, ni'imar da ba za ta kirgu ba, ba za ta kididdugu ba. Mun shaida babu wanda ya cancanta bautawa da gaskiya sai Allah, shi kadai yake cikin komai nasa, ba shi da abokin tarayya, ba shi da kini, ba shi da tanka, ba shi da kama. Mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne. Allah kai salati da taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama. Al'ummar musulmi, al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, sura ce guda daya kuma tana ɗaya daga cikin gajerun surori a cikin alkur'ani mai girma. Tana da ƙawaye guda biyu, tana tsakiyar waɗannan ƙawayen, suratul ikhlas, sannan suratul falaq, sai kuma suratul nas. Wannan sura ba ta da bambanci da ganuwa, ba ta da bambanci da inda mutum zai shiga ya rufe ta, inda ba za a iya samunsa ba, ko a riske shi ballantana a cutar da shi. In an biyo ta kofa, za a tarar kofar tana rufe. In an nemi a shigo ta baya, garu ba zai fashe ba. Ta sama ganuwa ce mai tsawon da ba za a iya tsallakawa ba. Wannan sura, sura ce wacce duk mutumin da ya rike ta kuma ike karanta ta, Allah zai bashi kariya daga dukkanin wani sharri na mutum ko aljan ko dabba. Ya zo a cikin sahih al-Bukhari hadisin na Aisha, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da ya zo zai kwanta bacci da daddare, yakan hada hannayensa guda biyu haka, tafukansa kenan, sannan ya hura, sai kuma ikaranta qul huwallahu ahad zuwa karshe, ikaranta qul a'udhu birabbil falaq zuwa karshe, ikaranta qul a'udhu birabbin nas zuwa karshe, sannan duk inda hannunsa zai iya kaiwa sai ya shafe jikinsa. Yakan fara da kansa, fuskarsa, sannan ragowar jikinsa, haka yake yi, ya maimaita, ya maimaita har sai yayi sau uku. Nana Aisha radiyallahu anha, a wani lokaci da manzon Allah ba shi da lafiya kuma ya samu yanayin da kamar ma ba zai iya daga hannunsa yi wannan addu'ar ba, Nana Aisha ta ce sai in hada hannun manzon Allah guda biyu, sai in karanta, sai in hura, sai in shafe jikin manzon Allah da hannunsa. Sabanin mu, idan ba za ka iya ba, ko ɗanka ba zai iya ba, ko wani naka ba zai iya ba, za ka karanta ne ka hura a hannunka ka shafe masa. Abinda yasa Nana Aisha take shafe hannun manzon Allah da hannu, take hura hannun manzon Allah ta shafe da hannunsa, saboda albarkar hannun manzon Allah. Ba za ka gwada hannun Nana Aisha da hannun manzon Allah ba, tun daga hannun nasa za a iya shafa hannunsa akan jikinsa, sai ta karanta, sai ta hura, sai ta shafe jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya zo a cikin sunanin Nasa'i daga Uqba ibn Amir, ita wata rana na bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, na zama kamar majasiddi, ina binsa, ina riƙe da likafar dokinsa, yana haye, ni kuma ina ƙasa. Ita sai na saukar da hannuna, sai na ɗora shi a kan ƙafar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai manzon Allah ya waiwayo, da ya ji an taɓa ƙafarsa. Ita da ya waiwayo, sai na ce ya Rasulallah, karanta min surori guda biyu, da suratu Hud da suratu Yusuf. Watan yana son ya karɓi waɗannan surorin daga bakin manzon Allah. Shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam, duk lokacin da ka nemi wani abu, ko ibaka wannan abun, ko ibaka abin da ya fi shi. Suratu Hud tana da girma, tana da matsayi, haka na suratu Yusuf. amma a wannan lokacin wannan sahabin ba surar Yusuf da surar Hud yake bukata ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura shi akan abinda zai samu kariya, zai samu tsari. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi, ba za ka taba samun abinda zai kai matsayin kul a'udhu bi rabbil falaq ba. Annabi ba ina gwada masa dan suratul falaq ta ko wadancan surorin ba, a wannan lokacin, a irin wannan lokacin, a wannan yanayin, wannan sahabin yana neman magani ne, yana neman kariya, yana neman tsari. Kuma anan akwai wani fiqh wanda manya-manyan malamai suke hararowa anan. Duk lokacin da kake tare da wani babba kuma karimi mai alheri wanda kowa yake sanya matsayin shi, to waɗanda suka kasa zuwa gare shi ko suke tare da shi ba samu matsayin da kake da shi a gurin sa ba, wataƙila sai sun yi kokarin sun ci ko da kai. Sahabban manzon Allah ba su da hasada, ba su da bakin ciki, ba su da kyashi, ba su da mugunta, amma kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsinkaye ne akan abin da zai faru nan gaba. Duk lokacin da Allah ya daga ka ka samu wani matsayi, to kai kokari ka nemi kariya, ka nemi tsari gurin Ubangiji domin ka ci gaba da zama a sama. In ba kai haka ba, makiya da mahasada da mumugunta da masu kyashi da masu bakin ciki sai sun yi yadda za su fikifo da kai. Sai Annabi ya koya masa ya dinga karanta kul a'udhu bi rabbil falaq zuwa ƙarshen ta. Ya zo a cikin musnad al-Imam Ahmad hadisin Uqba ibn Amir, yace wata rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni, Uqba, na sanar da kai mafi alherin surori guda uku, wanda waɗannan surorin guda uku akwai su a cikin At-Taura, akwai su a cikin Injila, akwai su a cikin Zabura, akwai su a cikin Al-Qur'ani mai girma. Wannan sahabi sai ya ce, ya Rasulullah, sanar da ni. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa kul huwallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, waɗannan surorin guda uku. Sai manzon Allah ya ce, Uqba, abinda nake so na gaya maka, kar ka yadda ka manta baka karanta waɗannan surori guda uku da daddare ba, kar ka yadda kai bacci ba tare da ka karanta su ba, kamar yadda ya zo dai a cikin sunanin Nasa'i daga Mu'az ibn Abdullah ibn Khubayb daga mahaifinsa shine Khubayb, yace ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kama hanyar Makka, sai na ga dakani sai manzon Allah mutane sun danyi nisa da shi, wala'alla ko an sauka a wani masauki. Yadda yanayin ladabin sahabban manzon Allah suke, idan aka zo za a sauka a wani masauki, ana tafiya za a huta, to sukan nemi gurin da yafi inuwa sai su bar manzon Allah a gurin, sai su je su sabu wasu guraren, sun fifita manzon Allah, sun girmama manzon Allah, sun haƙura sun su sha rana, manzon Allah ya sha inuwa. To akan yi haka kuma akan bashi dama domin ya samu sakewa. Yace wannan sahabin yace bayan sahabbai da sun tattafi, sai naga gani ga manzon Allah ya kamata in samu wata fa'ida. Yace sai na zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da na zo kusa da manzon Allah kafin na ce komai, sai manzon Allah yace ce ne faɗi, sai na ce me zan faɗa, sai Annabi yace ka faɗa, na ce yace me zan faɗa ya Rasulullah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ce kul a'udhu bi rabbil falaq bi sharri ma khalaq har zuwa ƙarshen sura. Yace bayan yana faɗa ina faɗa muka ƙare wannan surar, sai ya ƙara cewa da ni ce ne kul a'udhu bi rabbin nas, yana faɗa ina faɗa har sai da muka ƙare. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abu na neman tsari da neman kariya da mutane suke neman kariya da shi fiye da waɗannan surorin guda biyu. Saboda haka waɗannan surori, musamman ita suratul falaq, a cikin ta bawa ina neman Allah ya tsare shi daga dukkan sharrin wani abin halitta. In dai akwai sharri a tattare da wannan abin halittar, kana neman Allah ya tsare ka, mutum ne ko aljan, dabba ce, mai farmakar mutane wani abu ne da ake jin tsoro kamar a ce ana jin tsoron wata fatalwa ko ana jin tsoron wani dodo in ka karanta waɗannan Allah madaukakin sarki zai baka kariya a lokaci guda duk lokacin da kace kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq a cikin jumla guda daya duk abin da yake ne sharri daga cikin abin da Allah ya halitta kuma duk duniya babu abin da ba Allah ne ya halicce shi ba to in dai akwai wani abu mutum ko aljan ko dabba ko kwaro wanda yake cutar da mutane idan kace kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq to Allah zai baka kariya daga waɗannan sharruka na waɗannan ababen halitta sannan a cikin wannan sura an kawo abubuwa guda uku sune suka kowane abu girma a sharri a cikin halitta abu na farko shine duhun dare shine ma'anar min sharri ghasiqin idza waqaba idan dare ya shigo duhu yayi a wannan lokacin ne duk wani abu wanda yake mugu yake samun dama ya fara yawo a cikin kwaruka duhu yana yi za ka ga kunamu sun fara fitowa macizai sun fito dabbobi ma fitu farautar mutane irin su zaki damusa kura makamantansu a irin wannan lokacin suke fitowa sannan shedanin mutane a wannan lokacin su ma suke fitowa barayi yan fashi masu kwace masu barna a ban kasa masu su firgita mutane ko su zubar da rayukansu su salwantar da shi ko su kwashi dukiyarsu ko su kona ko su lalata ko su bata a wanda lokacin su ma suke fitowa haka na shaydanu na aljanu waɗancan shayatinul insi ga kuma shayatinul jinni shayatinul jinni su ma a wannan lokacin suke fitowa suke kama yawo sannan duk wani mugu wanda yake son ya shirye wani makilci yayi wani kulle-kulle shi ma dare yake bi to idan ka karanta waɗannan surori cikin dare to Allah zai tsare daranka ya zamanto aminci ne zai tsare sa'o'in daren ya zamanto nutsuwa ce da kwanciyar hankali in ka karanta waɗannan surori ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin masharranta musamman matsafa bokaye waɗanda ake haɗa baki da su a cutar da bayin Allah haka siddan to in ka karanta waɗannan surorin ka nemi tsari da su su ne waɗanda ake cewa da su wa min sharrin naffasati fil uqad wannan qur'ani yayi hikayar irin abin da ake yi wannan lokacin za a yi tsafi ba iya wannan kalar tsafin ne kadai tsafi ba akan yi amfani da abubuwa a yi wa mutane tsafi akan yi amfani a samu bakin zare a karanta surkullan sai a kulle a tofa sai a kulle a karanta surkulle a tofa a kulle irin wannan surkullan shi aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma saboda bakin nufi da muguwar aniya sai aka je aka samu wata kururrumar rijiya da ake cewa ne ta bi'ir zirwan a Madina aka tarar da rijiyar da ragowar ruwa bai kafe duka ba aka tona kasan inda ruwan yake aka samu wannan zaren da aka yi masa wannan kulle-kullen aka nannade shi a jikin mishi na kwalli aka zura a cikin kuratan din sannan aka je kasar rijiyar kasan inda aka yi ramin aka saka aka dauko dutse aka danne saboda ana son a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yake shi karare ne tsarare ne daga Allah sai Allah ya saukar masa da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas kullun da aka yi ina cikin kururrumar rijiya ina cikin wannan karkashin dutsen da aka sa aka danne da ya karanta sai kullun ya kwanci da izinin Allah sai da wannan kullukan da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki dai suka kwankwance shi sai aka ga wani mutumin an masa wani tsafin ya rasa inda zai je lokacin da Allah ya bada dama aka kare wannan tsafin sai ji kamar an kwance shi daga cikin sarka an kwance shi daga cikin mari sai samu nutsuwa sai samu hutu to duk mutumin da ya karanta waɗannan cikin dare to Allah zai bashi kariya daga sharrin matsafa daga sharrin bokaye daga sharrin masu mugunta masu kyashi masu hasada ɗan bakin ciki duka Allah zai tsare ka daga sharrinsu sannan idan ka karanta waɗannan surori Allah zai maka maganin mahasada da hasada ita kuma hasada wani mummunan ciwo ne kafin ya taba wanda aka yi wa hasadar sai ya taba shi kansa mai hasada, wato wani dafi ne, wani mugun hayaki ne wanda yake fitowa daga baki da idan mai hasada. In mutum ya zamanto mai hasada, in ya kura maka ido sai ka ji ka kama hajijiya, in baka yin addu'a baka neman tsari. Ko mafi yawancin mu yanzu aka ji mun ce muna yin addu'a, amma ka tambaya wata irin addu'a muke yi, sai ka rasa wata irin addu'a mutum yake yi. Ka tashi an yi as-salatu, an yi sallar asuba, ka shiga masallaci ka fita, baka nemi tsari gurin ubangijinka ba da irin addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yaya zaka ga daidai a wurinka? Ka tafi ka kwanta da dare, baka nemi kariya da tsari da irin addu'o'in da manzon Allah yake neman kariya da tsari da su ba, ta yaya zaka ga daidai a cikin daranka? Dole ka samu matsala. Saboda haka mutumin da ya karanta waɗannan surori ya nemi tsari daga sharrin mahasada. Kuma karanta waɗannan surori da daddare da kuma rana, watan ka karanta su da yamma, ka karanta su daga safe, Allah zai ba wa ni'imar da yi maka kariya. Duk abin da Allah ya baka ni'ima sai Allah ya kare maka shi. Ba yadda za a yi da shi nan gani nan bari. Sannan Allah ya tsare gidanka, ya tsare ƴaƴanka, ya tsare matanka. Sannan ya sanya maka shamaki daga idanun masu hasada, wanda ba sa son su ga wani ya ci gaba. Abinda za ka ƙara da shi shine ai al-yaqin wa tawakkul billah, ko tawakkul ala Allah. Ka sami yaqinin cewa in ne wannan addu'o'in ba abinda zai same ni da izinin Allah. Sannan kuma ka dogara ga Allah. Dan haka duk wanda yake karanta waɗannan surori guda uku da safe da yamma a cikin zikirin da ake na safa na yamma, to Allah mai girma da ɗaukaka zai bashi kariya, zai bashi tsari. Sannan an zo kwanciya bacci, kada mutum ya fada kan gadonsa ko ya fada kan tabarmarsa ko katifarsa ba tare da yayi waɗannan addu'o'i ba, irin wanda manzon Allah yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya saukar da aya yace wallahu ya'tibuka minan nas, ba yadda za su yi da kai, haka za su ganka, haka za su kyale ka. Duk wata dabara da duk wani shiri da wani kulli da wata dabara da hikima da za a yi domin a ga bayan manzon Allah, an kasa, an yi gaba da gaba da shi da shi da sahabbansa a wajen yaƙi, Allah ya tsare shi. An fici idansa, an turo masa murgujejen dutse don ya danne shi. Kafin dutsen ya faɗo, Allah ya gaya masa bangurin ya bari. An sanya masa guba a cikin abinci ba ɗaya ba biyu ba, ya kuma ci gubar ya zauna lafiya da izinin Allah. Saboda Allah ya ce wallahu ya'tibuka minan nas, kai kuma wai gaya maka kana da wannan tabbacin? Wani magani ka sha wanda zai hana a yi maka hasada? Wani magani ka sha? Wata addu'a kake da ita wacce ta fice ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wacce ta fice, wacce ta zo a cikin littafin Allah, wacce Allah zai tsare ka da ita? Karanta waɗannan surori zai sa ba sai ka ɗaura laya ba, ba ka sai ka sa guru ba, ba sai ka saka kambu ba, ba sai ka kirawo sunan wani aljani ba, ba sai ka kirawo sunan wata aljana ba, ba sai ka yi surkulla ba. Ka karanta ayoyin Allah, ka karanta addu'o'i da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi, sai ka shiga cikin kariyar Ubangiji. Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka maɗaukaka, Allah ka kare mu da kariyarka, ka tsare mu da tsarewarka. Allah kai mana maganin makiya da mamugunta da mahasada da macinta da ƴan bakin ciki. Allah kai mana maganin waɗanda suke ɗana mana tarko don su sace mu, ko su sace dukiyarmu, ko su kama mutane domin su nemi kuɗin fansa. Allah ka ba mu kariya da kariyarka, ka tsare hanyoyinmu na tafiya da na dawowa, ka tsare mana mutuncinmu, ka tsare mana addininmu, ka tsare mana ƴaƴanmu, ka tsare mana matanmu, ka tsare mana unguwanninmu, ka tsare mana garuruwanmu, ka tsare mana ƙasarmu. Ya Allah, duk wanda yake nufinmu da wani mugun abu, Allah in mai shiriya ne ka shirye shi, in ba zai shirya ba Allah ka mayar masa da mugun nufinsa kansa. Allah muna roƙonka da siffofinka maɗaukaka da sunayenka kyawawa, wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu aminci, Allah ka ba mu zaman lafiya, Allah ka ba mu kwanciyar hankali, Allah ka ba mu yalwar arziki. Matsalolin da kowa ya sani wanda muke fama da su, Allah waɗannan matsaloli ba su fi ƙarfinka ba, ka fi ƙarfinsu, Allah ka maganta mana. Ba mu da ƙarfi, ba mu da dabara, ba mu da wayo, mun fawwala al'amarinmu zuwa gare ka, mun dogara gare ka, mun sani, mun yadda la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa qumu ila salatikum yarhamkumullah.